إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Yaya Gwandu dake a nan sabo unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin alqur'ani mai girma a kowane yini cikin watan Ramadan yau alhamis 18 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina jiya mun gama suratul Fatir yau zamu tashi farkon suratul Yasin بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
طيب سورة ياسين إتما سورة تشيتا مكة كما أن سورة تشيتا فاطر دا سبعي كما موضوع انتا كما سورة موضوع سورة مكة حين تبتد دا توحيدي دا تبتد دا منزل شاء النبي صلى الله عليه وسلم تبتد دا تاشا القيامة تافار دا تبتد دا منزل شاء النبي صلى الله عليه وسلم دا تبتد دا شواء غسياني سورة ياسين تابا دا كسوشي دا لابرو دا أكي غاني ما سورة غسيا دا وإن با سورة غسيا سنن تازو دا مسلي دا إموتا دا كون مسلي دا إم الجنة تنا دا آيوي تمانين دا أكو سورة ياسين تنا تكي سورين دا سوكا في شهارة تكي سورين القرآني kowa ya san Yasin kowa ya san Yasin mafi yawa kuma ana amfani da ita ne wajen cewa ko za a wani magani ko za a gane farao in yi sata ko za a wani baka addu'a da sauransu akwai hadisi da suka zo daban-daban game da suratul Yasin duk ba su inganta ba baka tana cikin surorin alqur'ani da babu wani hadisi da ya tabbatar da falalarta ita akan sura wanda ya inganta hadisin da ke cewa Yasin zuciyar alqur'ani ce akwai wanda Imam Ahmad ya ruwaito akwai wanda Abu Dawud ya ruwaito akwai wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito dukkanin su ba su inganta ba don haka babu wani hadisi ingantacce game da wannan surar da yake maganar ta ko tana maganin abu kaza ko ana yin abu kaza da ita ko kuma cewa tana da wata falala da tafi sauran falala surori don haka ɗaya daga cikin misali akwai surorin da adda hadisai da suke magana game da falalar su kamar suratul baqara da suratul ali imran kamar suratul fatiha kafin su kamar suratul ikhlas kamar falaki da nasi kamar suratul jumu'a da suratul munafiquna da suratul la'ala da suratul gashiya da surori daban-daban da aka suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da su amma dai wannan ita ba ta da hadisi ko daya da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa wani abu game da Yasin ko tana da falala kaza ko tana maganin abu kaza ko ana amfani da ita wajen addu'a kala kaza don ka sura ce cikin surorin alqur'ani mai babbar falala kasancewa wata sura ce cikin surorin alqur'ani Allah tabaraka wataala ya fara da wannan harufan na Yasin kauli mafi inganci game da su shine harufa ne daya daga cikin harufofin hurufin mukaffa'a da ake kawowa farkon alqur'ani amma na wannan akwai wani ƙarin bayani da malamai suka yi game da su kamar wasu suna cewa Imam Tabari a cikin tafsiri ne ya ce ikhtalafa ahlut ta'wil fi ta'wil qawlihi yasin malaman tafsiri sun yi sabani game da fassarar cewa da Allah ya yasin fa qala ba'dhum huwa qasamun aqsama Allah bihi cewa rantsuwa ce Allah yayi wa qala al-akharuna wasu suka ce ma'anahu ya rajul ya insan kamar cewa kai ya kai mutun sai aka ji abin da za a fadi fafadi sai ayoyi suka biyo daga baya wa qala al-akharuna huwa miftahu kalamin ittaha Allah bihi kalamahu ko suka ce a kawai Allah ya yi shi ne domin a sun ya bude magana kai yayi wannan harufan wa qala al-akharuna bal huwa ismun min asma'il qur'an wasu suka ce sunaye ne cikin surorin alqur'ani yasin wasu suka ce sunaye ne cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallam da yasin da taha duk an yi wannan magana saboda kowane su yasin alqur'ani alhakim innaka la minal mursalin ana magana annabi sallallahu alaihi wa sallam baya amma dai kauli mafi inganci harufa ne kamar hamim kamar alif lam mim kamar alif lam wa harufa ne wanda ake Allah tabaraka ta'ala ya amfani da su a farkon wasu surori cikin alqur'ani wanda shi dai ya san ma'anar da yake nufi da su don haka sai mu ce ilmin sanin abinda ake nufi da su ya koma ga Allah wal qur'anil hakim Allah ce ina rantsuwa da qur'ani mai tattare da hukunci da hikimomi innaka laminal mursalin ina rantsuwa ne akan kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana cikin manzanni kun ga Allah ya yi rantsuwa akan ina cikin manzanni wannan rantsuwa ce wanda ko Allah bai yi ta ba magana Allah gaskiya ce amma a ƙara taukidi ga tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ku tuna sura ce cikin surorin makka wanda cikin abin da suke tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka Allah ya yi rantsuwa da qur'ani mai hikima mun san Allah yana da iko ya rantsuwa da duk abin da ya ga dama yana rantsuwa da dare da rana yana rantsuwa da yini da sauransu wallahi idza yaksha wash-shamsi wa buhaha amma mu ba mu rantsuwa da komai sai Allah da sunayen shi da sifofin shi yanzu qur'ani da Allah ya rantsuwa da shi dan adam ma suna iya rantsuwa da qur'ani mutum yana cewa na rantsi da alqur'ani ko ya ce alqur'ani Allah ko ya ce na rantsi da qul huwallahu ahad ko na rantsi da yasin alqur'ani alhakim shi qur'ani siffa ce ta Allah yana halatta a rantsuwa da shi don haka Allah yana da damar ya rantsuwa da abubuwan da ya ga dama cikin abubuwan da Allah yake rantsuwa da su akwai wanda ɗan adam ma ya halatta su ya rantsuwa da su kamar yadda ya ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani da ke tattare da hukunci masu hikimomi a cikin shi dan adam ma yana iya irin wannan rantsuwa sai Allah ya tabbatar da innaka laminal mursalin lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana cikin manzanni bal ma shine cikamakin annabawa shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam don haka imani da manzanci ne dole ne wajibi ne kafin ka zama musulmi ala siratin mustaqim kuma kana bisa ga hanya miƙaƙƙa madaidaiciya kaga babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam zama akan hanya shimfiɗaɗɗiya miƙaƙƙiya da muke karatu cikin fatiha ihdinas siratal mustaqim ashe wa abisa wannan tafarkin mustaqim shine annabi sallallahu alaihi wa sallam daga wanda yake son wannan addu'ar tashi da yake ga baki ki tabbata ga gabbai da kasance yana biye sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana biye koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam tsayawa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da biye koyarwa shi yake nuna cewa mutum yana bisa hanya mai kakkiya duk yadda maganar wani ta yi kyawu duk yadda aikin wani ya yi kyawu duk yadda zancen wani ya yi kyawu duk yadda hanyar wani ta yi kyawu in ta saba ma hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tashi da zama mai kyau daɗa wannan da gangan yayi to ya shiga halaka a'a ijtihadi yayi amma ijtihadi ne saba mana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce to kila yana samun lada akan ijtihadin da yayi don kila yayi ijtihadi yana ganin babu hadisi ko aya ka tabbata ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ba za a yi amfani da nashi ijtihadi ba a aje ijtihadin shi gefe a yi amfani da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ba a aibata shi wannan shine kauli mafi inganci na magabata da ake samun maganganun su wata ran sun saba ma hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce magabata ne aka sani na kwarai wanda su ne ru'asa wajen biyar sunna su sun ka shimfida sunna wasu su suka karbi hadisan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan Imam Malik ne, wannan Imam Shafi'i ne, wannan Imam Ahmad bin Hanbal ne, wannan Imam Abu Hanifa ne, wannan Al-Auza'i ne, wannan At-Tawi ne, wannan Imam Al-Bukhari ne, wannan sai samu sun yi magana kuma ta kauce ma hadisi, sai ce ta wannan sun yi ijtihadi, suna da lada akan ijtihadin da suka yi, amma kai da ka gano ga abinda hadisi yace, to ba za ka aje hadisin ba, kai magana ka bi ijtihadin su. Allah ya tabbatar da Annabi ala siratin mustaqim, yana ga hanya gode da likake, wanda wanda ya bi shi, wa in tuti'uhu tahtadu, wanda ya bi shi zai shiriya kuma zai samu shiriya kuma zai samu abin fada ma Allah ranar alkiyama, cewa Allah kai kace Annabi yana bi siratin mustaqim kuma kai kace mu bi shi. Wannan hanyar da kake tanzilal azizir rahim, saukaskuwa ce ta al-aziz mabwayi ar-rahim mai rahama. Allah ya hada siffofin zamani mabuwayi, mun yi ta magana akan wannan siffa a baya, cewa ya buwayi kowa, ya buwayi komai, abinda ya ga dama yake zarkuwa ba abinda yake so ba, ko abubuwan da baya so a yi, wala yarda bi ibadihi al-kufr, ana kafirci amma kuma ana kafirci ne bi mashi'atihi, da ganin dama Allah, Allah ya kale ya ga dama a yi, kamar yadda wasu ayoyi cikin wannan sura za su yi muna cikakken bayani hikima Allah ta bayin wasu su yi ta yin abinda suka ga abinda shi Allah ya ga dama, wanda su suna yi ne akan ba daidai ba, amma Allah ya riga ya shiryar da su hanya gane daidai da ba daidai ba, don haka in su suka bi wanda ba daidai ba sun yi ne domin Allah yana son ya kama su, Allah yana son ya kama su daga ƙarshe. Ka karanta litun gewa kauna Allah ya ce an saukar da maka wannan littafi ne saukaskuwan mabuwayi kuma mai rahama, da ya buwaya, buwaya ce sai ta haɗa tausayi da rahama, wani in ya buwaya, buwaya ce da ƙarfi ne sai ya sa ya dingawa mutane ba daidai ba, sai sa ya dinga karyawa babu gaba, saboda ya buwaya babu mai iya yi mai abinda babu mai iya kama shi, to Allah ya buwaya, amma tare da buwaya ce akwai rahama da tausayi, don haka sai ce tanzilal azizir rahim, saukaskuwa ce ta mabuwayi amma kuma mai rahama mai jinkai, duk buwaya ce yana jin tausan bayi ne, yana rahamar su, yana ganin tausayin su, don haka buwaya tashi ba ta sa yi musu zalunci, bayi suna juyawa ne tsakanin adalci ne da falala, ta yi muna roƙo Allah ya yi muna falala. Don me aka saka san muka wannan Qur'ani? Don me aka wannan mabuwayi mai rahama ya saka san muka Al-Qur'ani? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, domin kai gargadi ga wasu mutane da ba a yi ma iyayensu gargadi ba, bahum ghafiluna, sun kasance rafkanannu, kamar yadda muka faɗi tun Annabi Isma'il ba a koma aiko wani manzo ba a cikin Larabawa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam, don haka uwayensu ba a yi musu gargadi ba, amma kai aka aiko kai musu gargadi, mun ji yadda suka yi ta so cewa an sauko san musu Alkur'ani za su yi imani, to shi ne sai Allah ya ga tausansu, an sauko san musu wani littafi za su yi imani, aiko musu wani manzo za su yi imani, sai Allah ya ga tausansu sai aiko musu Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shine litunzira qauman ma unzira aba'uhum, wasu zaka sai ma innan ta kasance nafiya, litunzira qauman, domin kai gargadi ga wasu mutane, ma unzira aba'uhum, ba awa uwayensu gargadi ba, manzo bai zo musu ba, wasu suka ce mausula ce, litunzira qauman allazi unzira aba'uhum, domin kawa mutane gargadi, allazi unzira aba'uhum, wanda uwayensu su ma gargadi ya zo musu, unzira aba'uhum, su ma uwayensu a yi musu gargadi, kai ma sai ka yi musu gargadi, wacan sai a ce Larabawan Makka akan wannan fassara sun kududdu ba aiko musu manzo ba su, amma sun ji labaran manzannin da aka aiko na ahlul kitabi, duk sun ji labaransu, suna da masaniya da su, kuma babu wani manzo da ya taba zuwa da bautar gumaka, don haka abinda suke na bautar gumaka da sun dona hasken manzanni da suka zo da ba su yi haka ba, amma dai fassara ta farko ita ce mafi inganci, litunzira qauman ma unzira aba'uhum, domin kai gargadi ga mutanen da ba a yi gargadi ga iyayensu ba, ba a aiko wani manzo gare su ba, fahum ghafiluna, su suna rafkananu, duk da haka sun yi ta fata, sun yi ta buri a aiko musu manzo, da aka aiko musu manzo sai ga ba su yi imani da kai ba, saboda mai laqad haqqal qawlu,
laqad haqqal qawlu ala
a Allah ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim mafi yawan su fazancin Allah ya riga gare su da yace wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in a cikin suratul hud wannan zancin ya riga ya tabbata a gare su cewa ɗan wuta ne wata akwai mutanen da kamar da zan karanta muku maganar Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti an jima akwai mutanen da dama Allah ya riga ya kaddaro da ɗan wuta ne don haka duk yadda aka yi kira gare su duk yadda aka kira su ba za su amsa ba to amma cikin hikima Allah da ya kaddara ɗan wuta ne bai ana halitta su bai jefa su wuta a'a sai da ya ba su shiriya ta hanya aka aiko musu manzo kowane su ya san zaki ya san daci kowane su ya san zafi ya san sanyi kowane su ya san gaskiya ya san ƙarya kowane su ya san fari ya san baki kowane su ya san hanyar dama ya san hanyar hagu amma da suka yi girman kai istikbaran fil ardi da suka yi girman kai a bayan ƙasa sai Allah ya kaddari cewa za su bace sai Allah ya kaddaro musu bacewa ya san wa'annan masu girman kai ne sai ya kaddaro musu za su bace kamar yadda zamu ji ayoyi na gaba Allah ya ce laqad haqqal qawlu alaihim ala aktharihim haqiqa zance ya riga ya tabbata akan mafi yawan su walau shi ina la atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in cikin suratul sajda da kuma ina ayoyi suka tabbatar da zancen Allah ya riga ya tabbata akan su na cewa wuta suka yi fahum la yu'minuna saboda ba za ka yi imani ba da haka ni da na aiko ka gare su na san ba za su yi imani ba saboda na riga na yi alƙawari sai na cika wuta da mutane da aljannu sannan wannan ayar tana nuna mafi yawa ba za su shirya ba don cewa Allah ya yi laqad haqqal qawlu ala aktharihim zance ya riga ya gabata ga mafi yawan su sannan wa'ancin ayoyin guda biyu cikin suratul hud da cikin suratul sajda duk suna tabbatar da cewa za a cika wuta amma babu ayar da ke nuna cewa za a cika aljanna la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wato mutane da za su bace sun fi yawa wanda za su bace tsakanin mutane da aljannu sun fi yawa shine Allah ke tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun haqiqa zance ya tabbata na wuta na cewa za a sa su wuta na cewa za a cika wuta da mutane da aljannu ga mafi yawan su don haka ba za su yi imani ba mi Allah ya sa musu yasa ba su yi imani ba inna ja'alna fi alaqihim adhalan
inna وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
Allah ce inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan haqiqa mun sanya ƙuƙumma a wuyansu wa'anda suke rike musu ƙuƙuwan wuya fa hiya ila al-arqani wa'anda har sun kai ga haɓarsu wata an sa musu ƙuƙuni na ƙarfe a wuya wanda har ya kai ga haɓarsu fahum mukmahun da haka suna ɗage da kai ba su iya saukowa ƙasa su ga gaskiya wannan alama ce ta girman kai kenan don haka tunda sun kasance masu girman kai awannin girman kai da suke da ɗagawa da ɗaga kai to mu muka sanya ƙuƙumma a wuyansu suka kai har ga haɓoɓinsu don haka sai kasance kansu ɗage yake ba su iya sassauto kai balle su ji gaskiya ba su iya sassauto kai balle su ga gaskiya ba su iya sassauto kai balle su yi maka biyayya waja'alna min bayni aydihim saddan muka sanya shamaki gaba gare su wa min khalfihim saddan muka sanya shamaki a bayan su fa aghshaynahum muka rufe musu ido da yana fahum la yubsiruna lalle su ba za su gani ba haka ya taba cewa kenan yau ina sifofin da Allah ya siffanta na cewa an sa shamaki gaban su an sa shamaki bayan su an sa kukumma ga wuyan su duk sun kai ga haɓoɓin su an sa yana ga idon su haka ta kowane gefe an kauda su daga fahimta da shari'a wannan an yi musu ne akan me akan girman kai da suka yi da rashin amsar gaskiya da ta bayyana gare su tun farko don shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yake cewa waqad qaddamna haqiqa mun gabatar a baya anna hadha at-tab'a wal khatma ala al-qulub wannan rufewa da Allah yayi akan zukatansu kadhalika al-aghlal fil a'naq hakanan kukumma da Allah ya sanya ga wuyoyin su wasaddu min bayni aydihim wa min khalfihim da kuma ashamaki da Allah ya sanya gaban su da bayan su anna jami'a tilkal mawani' al-mani'ati min al-imani cewa dukkanin waɗannan abubuwa ne wanda ke hana a yi imani ووصول الخير الى القلوب ما هنا الخير يكاي غزچيا ان الله انما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل شو الله يا سنيا مسو سبب سنيي غغاوا قريه منزلني idan bata ta zo kai gaggawa gare ta to daga nan sai kai ta samu bacewa sai kai ta samu zamiya sai hanyoyin bata su yi maka yawa sai yace wattamadi alal kufuri da dake wanda suka yi akan kafirci duk da annabi ya zo musu da hujjoji bayyananu duk abin da suka ce a zo da shi an zo da shi sun gani suka ke imani wannan girman kan da suka yi shi yasa Allah ya musu haka فآقبهم الله على ذلك سي الله يمسك عقوبة يمسك كل شيء akan haka بقمص البصائر الله يتو توشه musu basira sai kasance ba su gane gaskiyar daga baya ko an fade ta wal khatmi ala al qulubi wa tabi alaiha aka rufe zukatan su aka sa marfi aka rufe wal bishawati ala al absar aka sanya yana akan idon su li anna min shu'uni sayiat dore a cikin shugincin mugun aiki in ka san abu mugun aiki ne ka jage kabbi kai annallaha jalla wa ala yu'aqibu sahibahu Allah yana wa mai shi hukuba yu'aqibu sahibaha Allah yana wa mai mugun aiki hukuba alaiha akan wannan hukuba mugun aiki bitamadihi ala sharri sai ya ci gaba da yin sharri wal haylulati bainahu wa bainal khair sai Allah ya shiga tsakanin nayi da alkhairi sai zambe ganin alkhairi jazakallahu bidhalika ala kufrihi jazaa'an wifaqa sai Allah ya yi mai sakamako akan haka akan kafirci ne sakamako wanda ya dace da shi idan mutum ya kasance ya san gaskiya sai kaushe ya kauda ido ne gare ta to sai Allah ya yi mai sakamako da sai ya ta ganin hanyar bata ta duk inda ya bi hanyar bata sai zamiya ce ta kama shi Shaykh Muhammad al-Amin Shafi'i yace wal ayatu dallatu ala dhalika katira ayoyin da ke nuni akan haka suna da yawa ka kaulihi ta'ala kamar cewa da Allah ya yi bal qaba Allahu alaiha bi kufrihim bai wannan magana Allah ya toshe kafircin su bal qaba Allahu alaiha Allah ya rufe zukatan su sai Allah ya ce bi kufrihim saboda kafircin da suka yi su suka yi sanadiya da suka kafirce sai Allah ya rufe zukatan su falba'u sababiyya ba'u inin da yace bi kufrihim ta sababi ce fil aya da wannan ayat tasrihun minhu ta'ala wannan kwata-kwata Allah ya fadi ta'ala anna sababa zalika tabi cewa sanadiyar wannan rufe wanda Allah ya yi ala qulubihim da akan zukatan su huwa kufruhum shine kafircin da suka yi fa kaulihi ta'ala kamar da cewa da Allah ya yi zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi ala qulubihim wannan ya kasance saboda da sun yi imani sun ga gaskiya sannan suka koma kafircewa to tunda sun ga gaskiya suka koma kafircewa fa sababin kafircewa da suka yi sai Allah ya rufe akan zukatan su wa ma'lumun anna al-fa'a min hurufit ta'lil sananne ne cewa fa'un tana cikin harufan da Allah ke ta'alili da ita yace fa'ubi'a sai aka rufe da shi aka rufe zukatan su saboda wannan kafircin da suka yi wa qawlihi ta'ala da cewa da Allah yayi falamma zaqu azaba Allahu qulubahum lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatan su wa qawlihi ta'ala da cewa da Allah yayi wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala mara kuma muka jujjuye zukatan su da idon su kamar da basu yi imani da shi a farko ba wa nadaruhum fi ghayalihim ya'mahun muka basu a cikin batas su suna ta iyo a cikin batas su don haka wanda ya bace da gangan ya gashiriya ya bace sai Allah ya bishi sakamakon haka sai Allah ya batar da shi wa qawlihi ta'ala da cewa da Allah ya yi fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada cikin zukatan su dama akwai rashin lafiya sai Allah ya kara musu rashin lafiya a ciki watan in mutun ya bace da gangan ya san gaskiya ya bace sai Allah ya kara kwastai ila gai da zalika min alayati zuwa ga wani wannan na ayoyi kamar taqaddama idahu kamar yadda bayanin shi ya wuce a cikin surori na baya sai Sheikh Muhammad al-Amin yace wa qad dallat hadhihi alayatu wannan ayat ta nuna ala anna shu'um as-sayyiati cewa shu'umci ne mugun aiki yajru sahibihi ila at-tamadi fi as-sayyiat yana jin ma'abucin wannan mugun aiki ya ci gaba da aikata mugun aiki in ka tabbata wannan ba daidai bane saboda girman kai saboda rashin son gaskiya ka ci gaba a haka to a cikin wannan mugun aiki sai Allah ya jaka ga abubuwa wanda suke za su kai ka zuwa ga bata sai ce wa yuqamu min mafhumi mukhalafati dhalika ana fahimta daga mafhumin mukhalafa wannan abin da sa'a ma wannan me ya mafhumin mukhalafa wannan cewa shi kuma wanda ya bi hanyar kwarai to shi kuma Allah zai kara mai shari'a anna fi'l alkhair cewa aikata aikin kwarai yu'addi ila tamadi fi fi'l alkhair yana sa mutum ya doge ga aikata aikin kwarai wanda ya saba kiyamul layli zai ji tayi ne sauki ya cigaba da saukin yi wanda ya saba gaskiya baiwa kowa ƙarya zai ji ya samu saukin haka wanda ya saba da sadaka duk yadda rai take son kuɗi zai ji ya saba yana iya bayarwa wanda ya saba zuwa wata sada zumunta ko nisan wajen zai ji zai iya dagewa yana tafiya shine yace anna fi'l alkhair yu'addi ila tamadi fi fi'l alkhair cewa aikata alkhair yana kaiwa zuwa ga dogewa wajen aikata aikin alkhair wa huwa kadhalika kuma wannan mafhumul mukhalafa da aka samu ga wannan aikin haka yake kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake walladhina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka nemi su yi shari'a sai Allah ya kara musu shari'a kuma ya ba su taqwa duk wanda ya labinci hanyar makaranta ya labinci hanyar masallaci yalla gamci hanyar zama na kwarai sai Allah ya kara shari'a akan shari'a ta ne shi mai neman ilimin addinin musulunci bai fahimta lokacin da ya fahimci wasu matsaloli da yawa in ya dage yau ya je makaranta gobe ya je makaranta ya je inda wannan mallam ya je inda wannan mallam sai Allah ya mai budi da niyyar kwarai da niyyar ya fahimce ya fahimtar da jama'a da niyyar na farko ya dauke makai ne jahilci sanan ya fahimce ya fahimtar da wasu sai Allah ya fahimta sai abinda bai tsammani ya fahimta ba walladina tadawzadahum hudan wa atahum taqwahu kuma sai ya ji tsoron Allah yana mai sauki a lamurra ne duk abinda annabi kwarai yana jaruwa zuwa gare shi duk lokacin da aka yi sabani akan wata matsala sai Allah ya shiryar da shi ga abinda yafi zama na kwarai domin ya jigi zuciya tai don haka mu yi hattara da mun san gaskiya mu dage akan ƙarya saboda wani malaminmu ko wani kungiyarmu ko wata ɗariƙarmu ko wata fatin siyasarmu ko wata ƙabilarmu ko wata yarenmu ko wani abu da ya kama da haka in ka san gaskiya ta bayyana gare ka to ita ce a gaskiya to ka bita sai Allah ya ƙara ma shari'a in ka kauce ma gaskiya bayan ka santa to sai Allah ya sa ka yi zaniya sai ka dinga bin hanyoyin da ba na kwarai ba don haka da Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minuna sai ce inna ja'alna fi anaqihim aghlalan hakika mun sanya ƙuƙumma a wuyoyinsu fa hiya ila al-azqan wannan ƙuƙumman sun kai ga haƙoƙinsu zaka daga wuya har da haba sanjari yake fahum mukmahuna zaka kansu a sama yake ba su iya saukowa da kansu kansu a dage yake waja'alna min bayni aydihim saddan muka sanya shamaki a gaba gare su ومن خلفهم سدا ابايان سو شامكي na fahimtar gaskiya fa arshaynahu muka sa yana akan idon su ba su ganin gaskiya fa hum la yusiruna ba su iya gani saboda haka wa sawa'un alaihim
wa sawa'un alaihim an
haka wa sawa'un alaihim su duk dai gare su an zartahum ko kai musu gargadi am lam tunzirhum ko ba kai musu gargadi ba la yu'minuna su ba za su imani ba wa'annan su a haka wa'anda Allah ya ba da labarin haka suke yanzu ba za ka dauki wannan ayar ka ce ma wani haka yake ba ka ce ma wani sawa'un alaihim ma an zartahum am lam tunzirhum la yu'minuna don kai kai mai wa'azi kila wa'azinka ne bai da ikhlasi don shi abbe karba kila kai abba ka iya ba kila shi addaje kai ba daidai kake ba don ka irin wannan ayoyin ba a dauka su yo ayi amfani da su ga wasu mutane da basu shari'a ba zai yi wannan da kaka washe dan aljanna kai ba haka ba domin me domin innamal a'malu bil khawati an yi ta gani mutum ya kasance a hanyar kwarai sai ya zo zuwa karshe ya kasance ba don shi Imam Nawawi ya ce an yi ijma'i bai halatta al'anci kowa bi ainihi a wannan zamani misali bayan wucewa annaba ba a cewa Allah ya la'ani wani sai dai al'ani wa'anda annabi ya la'anta da sifofinsu wa'anda misali ya ce ma'ilatun mumilatun fal'anuhunna fa innahunna mal'unat wanda ke sa a kansu kamar tozo na raƙumai kozo tozo na saniya ya kasance su masu karkatawa ne karkatattu ne masu karkatawa ne sai annabi ya ce kuwa la'ane su su la'annannu ne in ka ga wata tumba ta sa baka ta Allah ya la'ani tumba sai tumba ta fi ka imani ne ta ba kusa ba zai tumba ya aljanna ce kai ba dan aljanna bane amma kana iya la'antar mata masu wannan siffa in Allah annabi sai ya ce al-muftakir mal'un wanda ya inci kari, wanda ya aje kayan abinci har sai tsada aka fi suwa, la'antacce ne. Sai wani tankwa ungofa yana haka ne, baka cewa la'antacce ne, zai yi sai ya shiga aljanna ka shiga, zai yi shi ne ɗan aljanna ba kai ba. Don me ya yi, ka ba ɗaya ya yi, saƙon ya yi, abin da ya yi, ya yi abin da ya saɓa ma Allah da manzon shi, wanda ya saɓa ma Allah da manzon shi ba la'anta kai bi ainihi, domin ba ɗan wuta ba ne, ba kafiri ba ne, ka ba ɗaya ya yi, ba shirka ya yi ba. Aƙidar Ahlus Sunnati wal Jama'a. Don haka mutane da yawa suna shiga aƙidar Murji'a da aƙidar Qadariyya ba su sani ba, mutane da yawa na shiga aƙidar Khawarij da aƙidar Murji'a ba su sani ba. Duk wanda ya yi saɓo ya kasance an nisantar da shi bi ainihi, ko kuma an kafirta shi, to wannan ya kasance aqidat khawarij. Wannan kuma aka nuna cewa saƙon da ya yi ba komai ba ne, ko ya yi saƙo ba komai ba ne, wannan an dawo aqidata ta Murji'a. Don haka ba a saukar da irin waɗannan ayoyi ga wasu mutane bi ainihim, a ce wane da wane da wane aka nufi, sai dai masu siffofin da haka ana iya faɗin su. Kai da kawai irin haka zai kai ma akwai siffofin da aka zo na la'ana, wanda kana aikata waɗannan abubuwan na la'ana. Don haka abin da ake tattuna aka yi mutane su shirya, sai a yi musu wa'azi da waɗannan umumat. Wannan aikin da ake annabi ya la'anci mai yin irin shi, Allah ya la'anci mai yin irin shi, su wace an san wa'azi, tunda waɗannan Allah ya ce sawa'un alaihim. Daidai yake gare su, an zartahum am lam tunzirhum, ka yi musu wa'azi ko ba ka yi musu wa'azi ba, la yu'minuna, ba su imani. Kuma kun ga duk da haka Allah ya san haka, kan ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, ya aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka baka cewa ban zuwa inda su wani yi musu wa'azi, don ko an yi musu ko ba a yi musu duk ɗaya ba ne, ba ku sani ba. Allah da ya san su Abu Jahali ba za su ansa wa'azi ba, su Abu Lahabi ba za su ansa wa'azi ba, su Utuba ba za su ansa wa'azi ba, duk da haka ne aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam su yi musu wa'azi. Allah da ya san Fir'auna ba zai ansa wa'azi ba, idan mai annabi Musa ya yi wa'azi, da ya san Karuna da Hamana duk ba za su ansa wa'azi ba, idan musu manzo ya yi musu wa'azi. Don haka ba a cewa ba za mu je mu yi musu ba, su ba za su musulunta ba. In ka je ka yi musu, ka sauke hujja a kanka, sannan kuma zai yiwu ba su cikin waɗanda Allah ya alƙawarin ba su ansa, tunda ba aya aka fokasar ma ba, aka tabbatar maka waɗannan ba za su ansa ba. Wanda suka yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo sun anshi wa'azi kuma sun shirya, wanda suka yaƙi da sahabbai sun dawo sun anshi wa'azi kuma sun shirya, wanda suka yaƙi da mutane salihai bayan Allah sun dawo sun anshi wa'azi sun shirya. Duk dai wannan domin ya nuna maka ba a saukar da irin waɗannan ayoyin ga wani bi ainihi, amma ana barin su akan umum ɗinsu, cewa waɗanda suka ɓace suka kidawa mutane sun taso a bid'a suka daɗe, daga baya suka dawo a sunna, kuma suka fahimci sunna, suka fi kowa fahimci sunna, suka san ru'a sa'u cikin a'immatus sunna. Da yawa an yi tayo su a baya, mutane sun kasance cikin ɓata, suka daɗe cikin ɓata, daga baya kuma suka shirya suka dawo suka zama a hanya. Don haka a kuru yimma mutane cewa wane ba zai shirya ba, wane ya ɓata, wane ko an yi wa'azi ko ba yi wa'azi ba. Da shi wannan ayar take, ko a sauka sun a jawo irin wannan ayar, a kira sunan wasu mutane a gaya musu wannan ba daidai ba ne, wannan ya saɓa ma shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Inna ma tunziru man ittaba'a dhikra.
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ.
Allah ya ce inna ma tunziru, sani ɗai wanda kake wa gargaɗi ya amfanai, manittaba'a dhikra, wanda ke bin gargaɗin in kai yi mai, wanda in ya gane gaskiya kake so ya gane, in ya gane zai bi. Wa khashiyar rahmana bil ghaibi, kuma ya ji tsoron ar-rahman, Allah mai rahama, wanda bai ganai ba. Mun ce irin wannan suna da fasohi guda biyu, bil ghaibi an ba su labarin Allah shi ne, Allah shi ne ar-rahman, ba su taɓa gani ba kuma sun yadda da shi. Wani haka wa khashiyar rahmana bil ghaibi, ya ji tsoron Allah mai rahama a ɓoye a fake, bai ganai ba, bai ga Allah ba, labari ne aka bashi ya yadda. Wasu malamai suna cewa yana ɗaukar idan ya faku daga shi sai saƙon Allah, yana jin tsoron Allah ar-rahman, sai ya kasance bai aikata saƙon Allah ba, gaya kuma yana ganin babu mai gani ne. Irin waɗannan fa bashirhu bi maghfiratin, ka yi mai wannan siffa bishara da gafara daga Allah. Wa ajrin karim, da kuma lada mai yawa, lada ta karimci daga Ubangiji. Kaga cewar da Allah ya yi fa bashirhu bi maghfiratin ya nuna yana yin zunubi, ba ma'asumi ba ne, amma dai abin da yake yi idan aka yi wa'azi yana jin zuciya ta takare ya bi wa'azin, ko da daga baya zai zo ya yi saƙon Allah, ba ma'asumi ba ne, don Allah ya ce ai mai bishara da gafara, na ɗaya kenan. Sannan na biyu, yana jin tsoron Allah bai gane ba, ya yadda akwai shi, Daka babba abin da nake ta ja tun wannan shekarar da surorin Makka da shekarun da suka wuce kakka yadda wannan falsafa da take shigowa ta annaba maka babu Allah ta shiga cikin ka da ta yadda shubha ta shige ka babu Allah sallolin da kake gaba ɗaya ba su da fa'ida azumin da kake babu fa'ida sadakar da kake babu fa'ida wani halin kwarai da bizza kai babu fa'ida ka bar tushen imani ka bar tushen imani tun farko don haka babu fa'ida don haka wanda ya kasance yana wa astuwa in an yi wa'azi yana jin tsoron Allah bai taba ganin Allah ba ya yadda akwai shi to sai Allah ya ce wannan ai mai bushara da gafara wace yakan yi kuskure yakan samu zaniya yakan tsallake wani abu da aka wajabta mai wata ran yakan iya aikata wani abu da aka hana shi aikata amma tunda dai in an yi mai wa'azi yana jin wa'azi yabe tunda dai yayi imani da Allah bai taba gani ne ba to Allah ya ce ai mai bushara da gafara da kuma lada mai yawa don haka mu tabbata muna da imani da Allah in an ce muna Allah ya ce muna inkiyaji mu saurara mu yi yanzan kana da girman kai wanda kake yake maka wa'azi ka jiya sai dan kungiyar ku ne sai malamin ka ne sai wanda kai yadda ka fi shi ilimi ne sai wanda kai yadda ka yi kaza ne kai ka yadda kasance kana an san gaskiya ga wanda ya tazo ana rubuta cewa Imam Malik ya taba shigowa masallaci bayan sallar al'asr Imam Malik fahimta ce yana da fahimta ba a sallar nafila bayan sallar al'asr da ya shigo masallaci sai ya zauna sai wani yaro ya ce mai tashi kai sallah sai ya tashi yi sallah ma ya gaba aka tabbaya ya ce ina ji tsoron in shiga cikin wa'inda wai za ƙila lahum waka ula ya ka'ura ya ce su yi rukui ba su yi rukui shi ne ka ji tsoro wannan shi ne alamar masu jin tsoron Allah masu gargaɗuwa amma wanda ke jibin jira ya kaga ya ce ba haka bane ya kawo maka wata hujja ya kawo maka waya durmuye ka ya kawo maka cewa shi ya fi ka ilimi ko ya fi ka kaza to akwai alamar kekashewar zuciya amma masu imani zuciyarsu tana yawan karewa idan an faɗi Allah kuma suna yawan saurarawa su abinda suke jibi a kowace matsala ta fiqhu Allah suka jibi menene in mun bi zai daidai da yarda Allah menene zai kauda fushin Allah menene zai sa mun yi ikhlasi a wannan nashi a ce Shafi'i fil qadim Shafi'i fil jadid Imam Muhammad fi riwaya kaza ko wani a ce a da a yanzu duk wanda yake gaskiya cikin su biya yake kuma gaskiya ko gawa ya ganta karbar ta yake yabe sai Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta
inna nahnu nuhyil mauta wa nahnu ma qaddamu wa atharu wa kullu shay'in ahsaynahu fi
zuwa nan wannan suwar ta yi muna magana game da annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam da gargaɗi ga waɗanda ba su bi shi ba da bushara ga waɗanda suka yi imani suka wa'azu da wa'azi na yi da tabbatar da cewa yana cikin manzanni da rantsuwa akan haka da tabbatar da cewa wanda ya sauka san mai littafi mabuwayi ne mai rahama kuma ya sauka san mai ne domin ya yi wa'azi sai surar ta koma game da tashin alkiyama sai Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta lalle mu kira ya matattu don haka dai magana akan tashin alkiyama kamar sauran surorin Makka da sun zo ne su kira mu su tabbatar muna cewa akwai tashin alkiyama gaskiya ne kuma za a yi shi don haka inna nahnu nuhyil mauta Allah ya ce lalle mu kira ya matattu wa naktubu ma qaddamu kuma mu rubuta abubuwan da suka gabatar a nan duniya wa atharahum da gurabunsu za mu zo mu ji fasarorin da malamai suka yi akan gurabunsu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kuma komai da kuka sani mun kididdige shi a cikin wani littafi bayyananne shine lauhul mahfuz Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta lalle muke raye matattu wa naktubu ma qaddamu muke rubuta abinda suka gabatar sadda suna da rai don haka dan adam bayan an tasai ya san cewa duk abinda yayi a duniya an rubuta mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abinda yayi karami da babba an rubuta shi cikin wannan littafi don haka a tadda kai kuma ai maka bayanin abinda ka gabatar wa atharahu da gurabunsu malamai suna da fasarori guda biyu akan atharahu kamar da Ibn Kathir yace rahmatullahi alayhi yace wa qawlihi wa atharahum qawlani malamai sun yi zance biyu ga cewa da Allah yayi za a rubuta atharahum ya ake nufi ahaduhuma zance na farko naktubu a'malahum allati basharuha bi anfusihim za mu rubuta ayyukan da suka yi da kawunansu sallar da yayi da karatun alqur'ani da yayi da azumin da yayi da zuwa aikin hajji da yayi da tasbihi da yayi da duk wani aikin kwarai da yayi da kai ne za a rubuta وآثارهم التي آثروها من بعدهم da kuma gurabun da suka bari a bayan su fa yajziyum ala dalika aiban sai ya saka musu da haka wata wasu abubuwa da suka yi shi yayin sallah sai an rubuta amma ya koya musu sallah da yawa da haka suna sallah sai an rubuta shi yayin karatun qur'ani ne an rubuta amma ya koya musu karatun qur'ani da yawa sai an rubuta suna yi sai an rubuta shi yayin sallah ta ya wuce amma ya gina masallaci wasu suna sallah ciki sai an rubuta shi yayi makai ne tarbiya ya tsayi da abin da ya kamata yawa wasu tarbiya idan suka tarbiyantu suka dinga sallah suka dinga sai a rubuta shine in khairan fa khair in alkhair ne koya musu za a rubuta wa in sharran fa shar in kuma sharri ne za a rubuta musu kun ga wannan akwai damuwa sosai ga waɗanda suke mutuwa sun koya ma wasu waƙoƙi sun koya ma wasu waƙoƙi sun koya ma wasu raye-raye sun koya ma wasu abubuwan da ba su dace ba wasu sun koya ma wasu sata wasu wani kuncin barayi ne shi ke koya ma wasu yadda ake sata shi kan nuna musu lokacin da za su tafi su yi sata wata magajiya ce ita ka kawo karuwai ta aje a gidajenta don haka ta koya musu ta tafi wa naktubu ma qaddamu wa atharahu sai kasance wata na canna karuwanci kina cikin kabari ana rubuta miki karuwanci wani tsayi ya kai sai an buɗe gidajen raye-raye da gidajen solo a gari yana can ya mutu ya tafi ana nan ana solo har wanda bai sani ba an fito da wani sabon salo wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ana nan ana rubuta mai daga kowa ya ji tsoron Allah ya ga cewa gara yanzan kai ka saƙonka ya tsaya ga kanka da a ce saƙonka karɓo ne kake wanda wasu da yawa sun koya bayan suna ta bi bayan ka wuce ka mutu kana cikin kabari an mance da kai an kirkiro wannan abin da kake an ci gaba an yi mai wasu abubuwa da suka fi shi kyau amma kuma duk da haka nake aka yi rubuta ma zunubi su wanda annan ba su gode ma ba su wurin kai ka kirkiro da wani gidan rawa ana yi kara su shekara 30 har yanzu ana yi wanda ya je wannan gidan rawa ba rawa ne da kai bai ma ba a mata mu gidan rawar sunanka ka wuce an wuce ka rawar da aka yi da kiɗin da aka yanzu ya wuce wanda aka yi ya ambace ka sai a ce maka ba ƙauyen banza irin da wanda kuka yi ta ƙauyen cita amma kuma an yi ta zamani ana rubuta maka zunubi saboda wa naktubu ma qaddamu wa atharahu ka ƙauli sallallahu alaihi wa sallam ibnu kasir yace kamar da zance annabi sallallahu alaihi wa sallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan duk wanda ya yi wani aiki cikin musulunci aiki mai kyau ya kekere shi kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi yana da ladan wannan aikin da ladan wa'anda suka yi wannan aikin bayan shi min gairi an yunqasa min ujurihim shay'a ba tare da an gaji komai cikin ladan su ba wa'anda da ka koya ma sallah da wanda koya ma karatun qur'ani da wa'anda ka koya ma azumi da wa'anda ka koya ma karatu suka iya suna yi ba a gaji komai cikin ladan su haka za a rubuta musu kai ma a rubuta ma wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda kuma ya kekkiro wata mugunya hanya a cikin musulunci kana alaihi wizruha zunubin ta yana akan shi wa wizru man amila biha min ba'dihi da zunubin wanda ya aikata irin ta bayan shi in ga an yunqasa min awzarihim shay'a ba tare da an gaji komai daga zunuban su ba ana nuna min lokaci yayi akwai kauli na biyu wanda akan shi za mu tashi na wa naktubu ma qaddamu wa atharahum agobi in Allah ya so abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu kamar yadda muka sani akwai amsar tallafin marayu saboda haka a jiya ba mu yi ba ko don haka yau za mu yi ana yi kuma gurgudu ana ta turo tallafi akwai da ake ce ma Muhammad Bashir ya turo da naira 100,000 akwai wani Muhammad Adamu MOD shi ma ya turo da naira 100,000 akwai masu 100,000 akwai masu 500,000 akwai masu 10,000 akwai masu 20,000 amma da waɗannan suka turo da naira 100,000 akwai number account inda ake turawa 00-3-158-2488 Jaiz 00-3-158-2488 zuwa yanzu an samu abin da ya fi wanda aka samu wacce shekara don haka a yi kokari don Allah a ninka shi amma dai an samu fiye da abin da aka samu wacce shekara don haka 00-1-5-8-2-4-8-8
alhamdulillah Allah ya saka malam alayhi da tabbayar hukumu yana tambaya akan shin ko ya halatta mutum shi daga hannu ya roki Allah a wata mas'ala tashi wato du'aul mas'ala bayan sallar farilla ko nafila
Sheikh Muhammad Mujassal Usman ya ce ko hana mutane su roki Allah duk lokacin da suke roƙon shi amma dai kusan cewa bai inganta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daga hannuwa bayan sallar farilla yayi addu'a don haka rashin yin haka yafi kuma dokaci al'ada kullun ayi to wannan kuma ya zan wani abu daban amma wata ran in wani ya daga yayi tunda babu hani ga yin haka haka wata ran ya gama sallah ya daga hannu yayi ga dukkan alama babu laifi wallahu ta'ala alam don haka wani ya ji haka sai ya ce kan gani ko ba su son addu'a cewa suke ba addu'a ba haka bai cewa muke ana yin addu'a ne cikin sujuda da cikin ruku'i da kafin tahiyya ya bayan tahiyya kafin a sallah ne kuma ya takhayyar min addu'a ya ajabahu ilayhi sanan bayan an kare sallah ayi irin azkar inda aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ruwaito ko so daya ba ya daga hannu bayan sallar farilla yayi addu'a shi yasa ake cewa ayi ta inda ya kamata a yi ta inda can yake yin ta da kuma ana daga hannu ayi addu'a sai dai kebance wannan wajen kullun ayi bance shi Annabi kullun bai yi to wannan shi adda alamar tambaya wallahu ta'ala ala
eh wannan mace ce take tasa roba ta hana haihuwa wanda ya sa jini ya doge mata har ta kwana 15 tana jini tace sai ta daina sallah to abin take tambaya ta yi wanka ta daina sallah ta ci gaba da sallah bayan kwana 15 jini bai doke ba tace to mallam ya za ta yi game da kwanakin al'adar ta idan
wani wata
yanzu
ta yi kokari tambaye da ta yi kyau na farko da ta yi haka nan ake yi lokacin da wani sababi ya sa haila ki ta wuce kwanakin da kike haila don haka wani sababi ya sa ko na rashin lafiya ko bayan kin haihu al'ada ta canza ko kin yi family planning al'ada ta canza da kwana 8 kike da kwana 9 kike sai jini ya wuce to zaki bar shi har in ya kai don zai kara da kwana 2 ne zai kwana 11 zai yi sai zan al'ada ki kwana 11 zai yi da kwana 5 yake kwana 7 zai yi amma in ya kai kwana 15 sai ki ci gaba da sallah saboda jinin haila baya wuce kwana 15 in ki ci gaba da sallah ki yi wanka ki ci gaba da sallah wani wata in ya zo ba za ki jira kwana 15 ba kin san jinin nan yana wuce kwana 15 sai ki koma ga kwanakin da ki saba yi dama kwana 8 ki saba yi yanzu karo na farko ne sai ya karu sai muka ce ki bashi to kin ga wani wata in ya zo kin san dama yana wucewa don haka sai ki ci gaba in kika kwana 8 sai ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azumi ki ci gaba da komai to ya zaki da waɗancan kwanakin su da don baki sani bane ki kai 15 sallar ki ta yi wannan lokacin baki sallah ba sai kin ranka ba duk abinda baki yi wancan lokacin ba sai kin ranka ba in bace abinda ake rankawa wato shine azumi amma abinda ki yi wancan lokacin saboda kin yi ne akan tsammanin haila ne har sai da kai miki kwanakin da ki tabbatar da ba haila bane don haka da kika yi a watan farko haka ne daidai a wata na biyu sai ki koma kwanakin da ke saba yi in suka tafi wayannan kwanakin shi kenan sai ki ci gaba da sallah ki wanka ki ci gaba da sallah wallahu ta'ala alam
wai akan tambayar farko da aka yi ta daga hannu na addu'a ya yi tambaya akan farilla da nafila amsa duk daya ce
Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannu ya abin nan ba yayi amma dai ya fi tabbata a sallar farilla
tambayar ta biyu tana cewa ya halatta mace ta bude waya ta karanta alqur'ani alhali tana al'ada
shi sallar nafiloli akwai inda su tare da addu'a suke zuwa salatul istisqa'i tare da addu'a take zuwa salatul kusuf suka su tare da addu'o'i suke zuwa mace mai halu tana iya taba waya ta karanta qur'ani eh za ta iya kan kauli mutu inganci dokar qur'ani da ke cikin waya ba kamar dokar qur'ani ne na musab ba saboda na cikin waya bai da hukuncin qur'ani misali yanzu in ka fashe waya ba ka ganin qur'ani sabanin wanda yake haka in ka taba zaka gani shi da kana iya taba harafi kana iya taba na hannu da sauransu amma wanda na cikin waya ba haka bane yanzu zaka fashe waya kika ce ka zaka qur'ani ba ka iya ganin shi ba kamar wanda aka hargace ne kaga wanda aka hargace babu iskali domin yana cikin kai ko ka kashe ko ka fashe kan alaran ma baka ganin qur'ani zaka ce ka gaji ka fara kai buje kan alaran ma ablai wurnu a hito da hizo sitti babu shi ko kai baka gani don haka na waya yana da bambanci dan shi waya ka ko tana da qur'ani kana shiga da ita toilet kana whatsapp kana bisa toilet duk da akwai qur'ani cike ta saboda babu shi sai ka buɗo shi ne akwai shi
yanzu a cikin wayar in ka buɗe da Qur'ani yake kai ne kana cikin tsoro ba za ka buɗo ba ba za ka kamo recording din da yake ka danna ya zama ajiya ba amma yana nan cikin app yake kamar yana nan cikin kanka kana shiga cikin tsoro ba shi kake karantawa ba wallahi ta'ala alam mara lafiyan da ya shekara daya bai san inda kansa yake ba bayan ya ji dama ya tsira ya ranka sallah
idan rashin lafiya yace da rashin lafiya ce to a inda yake ya kamata ya yi ta in kuma baya iya yin ta misali ya zama suma kenan suma da ya dauki lokaci hukuncin suma da ya dauki lokaci hukuncin hauka ne wanda yake ana ranka azumi ba a ranka sallah don ka shekara ɗaya yana cikin koma yana yiwa dokta shekara ɗaya yana yiwa ko oke dokta ya ce da yiwa shekara ɗaya yana cikin koma bai san inda yake ba shekara ɗaya to sai ya farfado to sai a ce to an yi azumin ramadana cikin shekarar nan ɗaya da ka ji dama za ka ranka amma ba za ka ranka sallah ba wallahu ta'ala
to wannan tambaya ta da neman iri ji bahaushe ta ce malam shi yana halatta a tallafa wa mutum cikin kuɗin da aka tara wani marayu alhali shi ba maraya ba ne
wala ta da haka ne bala hansa ya ce marayu da ya ka tara ma da aka sai mu shi kenan akwai ta ƙarshe
a ƙara guda a wala shi ko da gaske ne idan mutum ya yi wata ibada a cikin daren laifin ƙadari za a ninka masa kamar ya yi ibada ta shekaru 80 da wani abu
eh ana ninkawa kuma Allah ya ba mu lailatul qadari ne domin ya ba mu kananan shekaru sai ya ba mu daren da imura ya shi da ibada zai za a samu ninkin baninki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk